عندك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح الوباج.
من ذا يفرج كربا بات مضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدياء إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدياء إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد غابت متاعينا. غابت مناقبنا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta, manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu har izuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoyi, wanda yake zo mana a dukkanin wannan rana ta Juma'a, wacce muke neman Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a. Idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawar da shi daga gare mu, muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, Allah duka ya ba su lafiya, mu da muke da lafiya ya ƙara mana, wayanda suka riga mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu yayi musu rahama, mu kuma Allah madaukakin sarki yayi mana kyakkyawan ƙarshe. Idan ƴan uwa ba su manta ba, a satin da ya gabata wannan shiri ya zo ƙarshen tarihin baiwar Allah Salaha Mumina sahabiya da ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. Wannan lallai akwai falala a ciki kwarai da gaske. Mun ji kuma irin abubuwan da zamu yi koyi da shi a cikin rayuwar tata, waɗanda suke abubuwa ne na rayuwa yau da gobe, wanda kai da ni duk idan mun kalla zamu iya koyi da rayuwar tata. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da magabata baki daya. Insha Allah, yau ma za mu zo muku da wani sabon tarihin, wanda shi ma a cikinsa yake kunshe da abin izina da abin koyi, wanda za mu iya kwaikwayo da shi, wanda za mu iya samu a matsayin jagora, wanda za mu iya samu a matsayin abin da zai taimaka mana gurin ayyukanmu na yau da gobe. Yau insha Allah za ma mu shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to mafi kololuwar gida, mafi albarkar gida. Yau insha Allah za mu shiga mu dauko ɗaya daga cikin ƴaƴan gidan, mu duba irin rayuwarta, sannan kuma mu ga menene za mu iya sani dangane da rayuwar tata. Kuma da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bakwai ya haifa, kuma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kusan guda shida, ya bar masa daya, ita ce kadai guda daya wacce sai bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya da wasu watanni wanda ba su huce shida ba, ita ma Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarta. Amma kusan dukkanin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun koma izuwa ga Allah kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma izuwa ga Allah. Yana ɗaya daga ciki kasan tarihin mutum, ko kuma wanda kake kauna kake so, yana ɗaya daga cikin cikas sani kasan tarihinsa, kasan suwaye suke kewaye da shi. To wannan yana ɗaya daga cikin cikas sani kenan. Wannan kuma kauna ce, don wani mutum so ne wani mutum in aka ce ma wai ƴaƴansa zaka iya cewa ba ba abin da ya shafe ni bane saboda ba abin da yake da alaka da kai da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake son ka yake kaunarka ya kamata ko in ce ya wajaba a ce ka san wane ne shi kuma sani na gaske ka san suwaye matansa ka san suwaye ƴaƴansa ka san suwaye sahabbansa wannan yana nuna tsantsar soyayyarka da kaunarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansa guda bakwai ne wanda kowanne daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya bar duniya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya banda Fatima akwai Al-Qasim akwai Abdullahi akwai Ibrahim wannan su ne maza guda uku daga cikin ƴaƴayensa akwai Zainab Allah ya kara mata yarda akwai Ruqayya Allah ya kara mata yarda akwai Ummu Kulthum Allah ya kara mata yarda akwai Fatimatu wayannan su ne ƴaƴa na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara yarda a gare su kuma an ce Fatima kusan ita ce ta ƙarshe ko ƴar auta a cikin ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Khadija ta haifa masa ita ce ƴar ƙarama a cikin su so da ko wayannan su ne ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama wayanda suke daga cikin mata dama muna bayani ne akan mataye akwai Zainab tunda mun yi tarihin Nana Fatima Allah ya kara mata yarda mun ji irin abubuwan da zamu iya kwaikwayo a rayuwarta wayanda suka rage mana a ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama muna da Zainab muna da Ruqayya muna da Ummu Kulthum wayannan su ne guda uku wanda insha Allah za mu iya jin tarihin su suma ko da a takaice ne dan mu san su ko mu san irin suwaye ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a gefe ɗaya mu san cewa ga irin yadda suka yi rayuwar su zai baka dama mahaifinka wani ne kana ji mahaifinka wani ne mai matsayi ne mai mulki ne mai daraja ne to ga inda zaka zo ka koyi yanda ƴaƴan masu mulki da daraja da kima suke kasancewa da su ne zaka yi koyi ka gane cewa duk girman mahaifinka ba za a iya kwatanta shi da nasu ba kwatancen ba zai yiwu ba to anan sai ka fahimci cewa kenan su ne zaka ji rayuwarsu yaya take ya suka gudanar da rayuwar tasu sun shin yadda kake yin rayuwarka haka su ma suka yi tasu ko kuma a'a da bambanci to kaga anan aiki ya same ka idan ka ji cewa da bambanci tsakanin rayuwarka da tasu to sai ka ji damarar yin kwaikwayo da su sai ka fara ya za ka yi ka kwaikwaye su sai ka fara kokarin daidaito aikinka da irin wanda suka yi sai ka ga ka zama kai ma Allah maɗaukakin sarki ya rafa aka a cikin al'umma ka ji ana faɗarka bayan ba kai a riƙa kwaikwayo da kai a ce wane ɗan wane shugaba kaza ai ga irin yadda ya rayuwarsa wataƙila sai ba kai in aka samu wasu ƴaƴan shugabannin ba su irin rayuwar da kai ba a ce kash kaga kowa ne kaza yake yi haka wani rayuwarsa iri kaza yake yi wani rayuwarsa kaza yake yi kuma dama haka ake so ka bar kyakkyawan ambato a cikin al'umma baka nan al'umma su ringa maka kyakkyawan ambato suna fadin ka cewa ai wani mutumin kirki ne wani yayi rayuwa mai kyau shine abin da ake bukata ya zamto kana da kyakkyawan ambato cikin jama'a duk sanda za a fade ka alkhairi za a fada amma da yawa zaka ga in aka tashi fadan wani zaga alkhairi bai fiye biyo bayan ambatansa ba da al'umma suke bal mafi yawan abin da yake biyo baya idan al'umma sun fade shi zaka ji mummunan ambato ne suke bin sa da shi wannan kuma ba rayuwa ce mai kyau ba wannan ba ita ce irin rayuwar da ake so mutum musulmi nagari ya aikata ba so ake mutum musulmi yayi rayuwa mai kyau ta yadda idan an fade shi kowa zai ji dadi ta yadda idan baya nan za a fadi kyakkyawan abu da shi in ka duba a tarihi akwai waɗanda suka yi rayuwa har yau ana fadar su amma da mummuna misali dan gidan Annabi Nuh baban sa mahaifinsa ba yanda bai yi da shi ba ja in ja suka riga cewa ka taho mu tafi ba mai tsira daga abin da yake faruwa a yau sai wanda ya bi ni yace a ababa sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ce zan dai je in hau kan dutse ne dutse zai kare ni daga wannan ruwa kaga a ƙarshe abin da ya faru da shi sai gashi mara kyau ne ya faru da shi to haka ƴaƴa suke kasancewa dangane da iyayensu Annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya bar ƴaƴaye kuma mu ji irin yadda ƴaƴayen nasa suka yi rayuwa yana da matukar muhimmanci misali akwai daga cikin waɗanda su kuma sun bar duniya amma sun bar ƴaƴa kuma ana ambaton ƴaƴan kuma kyakkyawan ambato ana ambaton su da kyau ana fadin su wasu ma iyayen nasu ba annabawa bane amma ana fadin su har yau a tarihi a matsayin su na mutanen kirki a matsayin su na waɗanda suka bar abin fade kyakkyawa to haka rayuwa take in ka bar kyakkyawan abin fade sai mutane su fada in ka bar mummuna to haka mutane za su yi fada kai ne za ka yi wa kanka qiyamul layl in ji Hausawa ka ringa yin abin da mutane za su fada a kanka amma kyakkyawa kamar da na faɗi insha Allah yau za mu shiga gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga tarihi daga cikin ƴaƴayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dr. Amune maka barka da shigowa kuma yau insha Allah za mu leka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu dauko tarihin wasu daga cikin ƴaƴan wannan gida mai albarka ina ga kamar da Ruqayya za mu fara dakta wace ce
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا بودا بودا سبت هذا الله ملوك سركي ما هل تشمكوا لكم واندى إبام العافية نكما أرامان ننفاشي منافات الله تتميمي تامان أتكيم الخيري ka bamu nisan kwana mai albarka da zamu bauta maka Allahumma istamilna fi ta'atik Allahumma istamilna fi ta'atik ya Allah ubangiji ka bamu ikon yi maka da'a da yi maka biyayya ka bamu lafiya ka bamu imani ka bamu hakuri ka sa mana albarka ka karfafi imanin mu kamar yadda wani bayani insha Allah ta'ala da taimakon sa tabaraka ta'ala yau zamu cin gina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ji irin tarbiyya da yau ƴaƴan shi a matsayinsa na kudwa za mu tattauna ne akan Ruqayya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruqayya yar gidan Nana Khadija ne tana cikin ƴaƴan Nana Khadija binti Khuwailid mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko Utba ibn Abi Lahb shi ya aureta kafin hijira kamar da wata riwaya ta fada cikin maganganun malamai na sira Ruqayya sunanta Ruqayya shine Bahaushe yake cewa
Ruqayya
Ruqayya ko Rukayya masu cewa Ruqayya a daidai suka fada
no
masu cewa Rukayya su kuma sun bata suna
no
sai dai in ba wannan ake nufi ba
ko wani suna ne na Hausawa
dama amma in dai takwara aka yi wa ƴar annabi
sallallahu alaihi wasallam
indai mutum ya yi wa ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takara takwara ne to ba dai Rukayya ba afai hakuri
na'am
kada Rukayya ta jaranta ya baci sunan daidai shine Ruqayya
na'am
Ruqaqa Ruqayya Ruqayya yawa wannan shine daidai
haka
mutane mun rinka gyara sunan mu na shafa da karatu yanzu kaga kaman Balki duk muna da sunan Balki amma ba Balki bane Bilqis ne
na'am
Bilqis inda wannan salon ya ce da suka yi zamani da annabi Suleiman da haka manzo Allah yana da yake nan Ruqayya
na'am
kuma musulmi suna yi mata tafara ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Allah ya saukar da fadinsa tabaraka ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad ita wannan tabbat yada abi lahabin wa tabba tana magana ne akan sura tana magana ne akan wato abi lahab bafan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kafir cewa Allah ya yi fada da Allah ya fada da shari'ar Allah ya fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hasada ta kama shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana da alaka da annabi kamar yadda na fada auren gida ne akai da yarsa da yar annabi sallallahu alaihi wasallam Utba ibn Abi Lahab shi ya aure ta kuma da riwaya ta zo to bayan Allah ya saukar da wannan hannayen guda biyu na Abu Lahab sun halaka shi ma halaka shi ne tabbace da Abi Lahab ne wa tabba Allah ya ce abin da ya tanada yake da shi na wadata bai zai wadatar da shi da komai ba a wajen Allah da kiyaye shi daga azabar Allah ma abna anhu maluhu wa ma kasaba Allah ya ce da sannu zai shiga wata wuta mai ruruwa sai islanaran za ta lahabin ba shi kaɗai ba wa mura'atuhu da matarsa hammalatul hatabi mai ɗaukar wato ƙayoyi da itatuwa da tsatsafi masu cutarwa tana jefarwa a hanya da annabi zai wuce wai dan annabi ya taka
sallallahu alaihi
wasallam Allah ya ce ita ma sai ta shiga wuta fi jidiha a wuyanta hablun min masad akwai wata sarka ta wutar masad so wannan kaga gaba ɗaya sura tana magana ne akan wannan mutumin da shi da matarsa me ya ja musu saba Allah ya kar manzo Allah fada da shari'a Allah ya jifa su wannan bala'i Allah ya kare mu
amin
to gashi Allah ya saukar da wannan aya an nuna halakarsa da tabiyarsa kawai sai ya je ya samu ɗansa ya ce ba ni ba kai ra'si min ra'si ka haram kar mu yadda mu haɗu in lam tuzallik bintahu in baka sake yarsa ba wannan annabin wannan muhammadin subhanallah Abu Lahab yake faɗa muna auren yarsa kuma ga abinda danmu yana auren yarsa ga abinda Allah sai ya faɗa cewa na halaka da ni da matata to ba ni ba kai kai ma in baka sake masa yarsa ba to kafin ma ya sadu da ita kafin ya tare da ita kawai ya sake ta
na'am
kafin ya abin nan ya sallame ta ya'udhu billah to anan abinda nake so mu dauka na darasi
na'am
irin kiyayyar da kafiri yake wa musulmi lalle musulmi ya sani cewa wanda baya sallah kafiri yana kin musulmi ko da yazo yana maka dariya yana maka yaki yana maka kaza akwai wannan ke ta kai kana sallah shi baya sallah to sai bi hankali ai taka tantan kuma kowa ya san waye masoyin sa waye kuma makiyin sa
na'am
kuma wannan yana nuna mana ita sarakuta wato kyakkyawar alaka tsakanin iyayen miji da iyayen amarya wannan yana da tasiri wajen inganta zamantakewar auren iyayen
na'am
ana so a samu shiri ana so a samu jituwa tsakanin uban miji da uwar miji da uban miji da uban amarya haka da uwar miji da uwar amarya mutanen nan guda hudu sarakai akwai bukatar a samu kyakkyawar alaka da kyakkyawan zamantakewa da fahimtar juna a tsakanin su
na'am doctor bari mu leka sashin masu talaci talaci kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كسب يكون لها انفراج ألم ترى أن
nan masauraro barkamu da dawowa a cikin shirin mai albarka wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wasu daga cikin ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam doctor kana tsakiyar bayani akan ana buƙatar kyakkyawa alaka tsakanin iyayen miji da iyayen mata
dalilin da ya kawo wannan saki na farko dai an yi wannan aure tun lokacin musulunci bai haramta aure tsakanin musulmi da kafiri ba a lokacin to me dalilin yin wannan saki me yasa Abu Lahab ya ce a sake ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin addinin su ba ɗaya da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah annabi ya yi masa ya ce ya halaka tabbace da Abu Lahab ya mutum ga ta ayanan har duniya ta shi da karanta ta
na'am
to a nan gurin daidaituwa da nutsuwa wanda samun wato fahimtar juna tsakanin sarakunai yana da tasiri wajen inganta zamantakewar aure na ma'aurata a nan nake amfani da wannan dama wato ƴan mata da suke zuwa suna yin aure ana samun matsaloli malami ne kaga yarinya tana ta soyayya da yaro sun ɗauki shekaru ya kashe mata kuɗi ita kuma ta ba shi lokacinta da kulliyarta da soyayyarta gare shi amma Allah shi a zo a waye gari a ce uwar yaron nan ba ta son yarinyar nan ba ta son wannan auren ko uban ba ya so wannan yana faruwa rampant yana faruwa a ƙasarmu yara suna matuƙar soyayya kawai wata daga cikin iyaye ko wani ko na ɓangaren miji ko na ɓangaren amarya kawai sai mace musamman mata sun fi burewa gaskiya
to ba ka ga wani illa suke hanguwa kan ɗansu ya auro wannan
wataƙila kuma san zuciya ne
na'am
wataƙila kuma san zuciya ne to a nan shawara nake bayarwa galiban duk lokacin da aka zo za a yi aure kika zo za ki aure uwar mijinki ta ce ba ta san auren nan ko ba ta san ki ba da ra'ayinta ba to ina ba ki shawara ki ƙoƙari a sulhunta ta dawo tana son auren nan dan zai taimake ki wajen zaman lafiya da mijinki matuƙar kika zo kika yi auren nan uwar mijinki ba ta san ki to ina tabbatar miki da ƙarshe da kici a rana
na'am
dan abin da yasa malami ne abin da zai rabu da uwarsa bai
haka yake
da zai rabu da uwarsa bai soki dan haka idan ya je ya aure ta ya biya buƙatar sa rikici ya tashi crisis suka tashi kannan sa suka taso yayyen sa suka taso uwar ma ta ce mun ga mun ba ma sa wani abun wallahi da ƙarshe sai ga yarinya ta zama basawara muna da cases da yawa wanda uwar miji idan ba ta so kashi aure suke yi iyayen maza a ƙasar nan suna sha'anin su sai abin da Allah yi kuma gaskiya wasu daga cikin iyayen mazajen nan suna buƙatar wazi ga su dattawa ne amma sai ka ga abin ba dattawa ku ki zo kina kishi da matar ɗanki Hajiya ki zo kina faɗa da matar ɗanki ai 'yarki ce ga bala'in saka ido a sa ido me yake mata ne ai kaza 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 ya kare akan ta yana ta mata hidima mun nan muna fama kaza to wallahi sai Allah bada ita wallahi kaza kaza ga gaba da kiyayya nan na ƴan uwa su zo su ta fada da amarya ko su ta fada da matar dan uwan su yanzu wani cewa yake matarsa tana zaman lafiya da shi suna kaunar juna amma wallahi ƴar uwarsa ta zo ta sami matarsa tace wallahi wallahi sai kin bar gidan nan sai kin bar gidan nan ba gidan abakazanki bane kuma wallahi sai kin bar gidan nan kuma ina gaya maka sai da tabari ta je ta bi bokaye ta yi ta sihiri ta yi ta tsafe-tsafe sai ta fitar da ita kana zaman lafiya da iyalinka kaga an zo an samu damuwa to galiban idan ba a samu sulhu da zaman lafiya tsakanin uwar miji da matar ɗa ba ana samun matsala ko uban miji gwanda ma namiji ma shi bai fiye tsayawa yana rikici da matar ɗansa ba saboda layin ba ɗaya ba ne ba amma wallahi iyayen nan mata mala akwai damuwa na yadda akwai ɗan da zai je ɗauko wata ƴa mai matsala to amma ni shawarar nake bawa ita yarinya yanzu budurwa da za ta yi aure kar ki je ki shiga gidan da uwar mijinki ba ta san ki ko ba ta san auren nan ina jiya miki tsoron wahala ina jiya miki tsoron zawarci
to amma dakta wani irin kira za ka yi da su matan da ake aurowa za ka ga wani lokacin da yana daukan nauyin ƴan uwansa da iyayensa in aka auro ta ita kuma sai ta hana baki daya wannan sai sa su kuma su juya mata baya kaga ana samun matsaloli
to yanzu kira za ka ni dai yanzu malam Aminu ni fa mu ina ma bayani ne fa kafin ai aure
kare su dakta za ka ga sai an yi auren matsalolin su ke zuwa
na yadda to ita yanzu uwar nan da take yakar wato matar danta nan da zai aura mai ta mata ni ba na son ta ni ba na son zuri aswani hajiya saboda me ba dalili ba qur'ani ba hadisi tsabar tsagwaro kaza kaza akwai yanzu matar da wallahi tallahi dan yasa in kira ta yace malam muna soyayya shekaran mu 11 ina ta wahala ina ta fama yarinya ta ki yin aure ka san budurwa ta makale wa mutum sai ta shekaru a zauna fa ai ai ta aure ba za a yi ba Allah raba mu da taurin kai irin wannan ni kira matan nan na mata wazi na ja mata na ja hadisi ce malam kenan to malam na gode Allah kara maka girma amma ni wannan aure ba ni a ciki na gama wa'azi na gama karatu na gaba ɗaya na ɗauka na ci ƙarfin ajiya tace malam na gode Allah kara girma Allah saka da aure ya je auren sa amma ba hannuna a ciki kuma ba ni
bata yadda ba kenan
ai oh ko dai yanzu irin wannan babu ba dalili ba kawai tsabar ra'ayi to abu na biyu tambayar ka shine lalle ana samun wasu mata marasa kirki bayan an yi aure su hana miji hidima wa ƴan uwansa to wannan sai an kore ta gida ba ai laifi ba gaskiya
ba sai da biwa
a yi kwari kuwa to ya za su bari ta toshe musu maslahar su dan uwansu yana da wadata yana daukar nauyin su yana ciyar da su yana shayar da su yana biya musu kuɗin makaranta yana biya musu ragon suna ragon layya wane ne yana musu kaza yana musu kaza ita kuma ta zo ta gindi ta miƙe kafa ta samu gindin zama ta hana shi yayi kaga nan sun yake ta suka sa ko auren yazo suka rabu wannan ai ba su yi laifi ba
to dakta duba da kuna ta wa'azi a barin rabuwar aure a bar rabuwar aure su ba su ya kamata su yi hakuri ba watakila Allah ya ba su wani abin ta wata hanya
gaskiya ne malam Aminu ni ma kai mu wa'azi su yi hakuri to su zauna da yunwa ta kashe su da wannan su yi hakuri babu damuwa ai hakuri duk mai hakuri zai iya dafa dutse ya ci ai ba ne shi sai yayi hakuri wannan daidai ne malam Aminu ina tare da kai a nan gurin ya kike dariya to ƴan uwana ina faɗakar da ku bi tajriba abin da yake faruwa kai ma namiji duk wanda izo neman yarinya aure sai ubanta yace baya son ka ko kuma uwarta take ba ta son ka ina baka shawara ka haɗa kayan ka kare gaba
ko ai ba an rarrashe su
to in ya rarrashe su sun yarda wannan yayi daidai idan bai rarrashe idan ba su yarda ba kai yace dole ai tunda yana son yarinya tana son su yi aure ka sani cewa ba za ta iya rabuwa da iyayenta ta kama ka ba ka sani cewa ana iya canja miji amma ba a canja iyaye duk inda tafiya ta je ta dawo wallahi sun kashe maka auren nan
na'am
kawai ai kokari a samu ai ni dai ina ba da shawara in za a yi aure a samu sulhu tsakanin iyayen matar da zaka aura yanzu wani baya zaman lafiya da uwar matarsa ai na gogi lambar ta ma ni ba na kula ta kaga bai da kyau irin wannan bai da kyau wallahi mana akwai mazaje da yawa da yanzu suna gaba da da uwar matarsu ba sa ga maciji ba sa magana wata tace in dai ana zaman lafiya kawai kan na kawo maganar uwata ina kawo maganar mamata to zan shiga tashi hankali da haka bana masa maganar uwata shi ma baya mun ba ruwansa da uwata baya gaishe ta baya kiranta a waya bata ciwo je gaishe ta duba irin auren zamani mala auren zamani auren rashin kirki mutum ya auri irin mutum mutum ya auri irin mutum wai a ce wai 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 ba shi ba ita haba da Allah wannan ba daidai bane so muna kira ayi kokari a sulhunta juna abu na gaba ita wannan mata Ruqayya bayan wancan dan gida Abu Lahab ya rabu da ita Sayyidina Usman ibn Affan ne ya aure ta ta yi hijira tare da shi Sayyidina Usman har zuwa Habasha hijirorin nan guda biyu ya zo cewa innahuma la awwal man hajara ila Allah ba'da Lut wanda Allah ya ce da annabi da Sayyidina Usman ibn Affan da Isa Ruqayya sune mutanen farko da suka fara yin hijira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala bayan annabi Lut kamar da Hafiz Ibn Hajar ya ambata shi ne ta faru saba wallazi nafsi bi yadihi innahu awwal man hajara ba'da Ibrahim wa Lut a wannan riwaya ce ne yayin da rucin al-isaba duk da cewa wannan isnadin yana da rauni kamar yadda Ibn Manda yake faɗa yace sanadun wahin wancan kuma Hafiz Ibn Hajar ya rawaito shi ya ambace shi a cikin al-isaba to wannan yana nuna sayyidina Usman ya auri al-annabi kenan Ruqayya ir annabi sallallahu alaihi wasallam ta haifa masa ɗa mai suna Abdullah mai suna na kenan shi yasa ake yi wa sayyidina Usman al-kunya da Abu Abdullah al-kunya shine idan mutum ya haifa maka ɗa a ce kai abu wani ne
na'am
ko ummu wance ummu Abdullah ummu Maryam ummu Ibrahim wanda yazo na wannan al-kunya din yawancin mutane ba sa yin amfani da ita amma ba daidai bane ya kamata a rinka samun al-kunya shi Balarabe baya kiran mutum
gatsal
baya kiran mutum gatsal haka kai tsaye ba sai ya dan yi mai al-kunya haka
amma dakta kamar ɗan uwa mata suna ɗabbaka wannan alkuyar sun fi mu zaka ji ana maman wance ba a fiye wata suna ba
wani gaskiya ne gaskiya ne sai dai ba a faɗa da larabcin kawai amma ce umu wani ɗin ya ɗan fi daɗi
na'am
yawwa ta haifa masa Abdullahi har sai da ya kai shekara shida shi wannan yaron Abdullahi ɗin ɗan gidan Ruqayya ɗan gidan annabi jika annabi kenan Abdullahi kuma ɗan gidan Sayyidina Usman ya ake ya sai wata rena zaune zakara kawai sai ya ciki idansa
na'am
wallahi wato ba ni sunan shi sai fuskar ta kumbura ya ta ciwo wannan ciwon shi ne ya kashe shi wannan ciwon shi ne ya kashe shi zakara ne ya cike shi a ido kuma ya jawo mai ciwo wal iyazu billah duka shekarunsa shida jika annabi ne annabi ya ji zafin wannan mutuwa sosai Allah ya ɗauki ransa sannan bayan Sayyidina Usman kuma ta yi hijira zuwa Madina ita Ruqayya dab da yakin Badar ta kama rashin lafiya ita wannan Ruqayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Sayyidina Usman tunda matarka ba ta da lafiya Ruqayya matarka ba ta da lafiya Ruqayya to ka zauna ka ci gaba da kulawa da ita Allah da ikonsa ana yakin Badar din ta rasu ita ma Ruqayya فتوفيت والمسلمون ببدر تنسوا أن هذه الوقت المسلمين سنة يا إمان الكمين ابن سعد يكاوى عشان الطبقات الله يدري إتاء كما الله يكانا مسلمين ونشيني إتاء تلقي أي لما زال الله صلى الله عليه وسلم كما ما ترى أسلم بن أفان
نعم
تتبيو أشين آية من ماتا أقول أم كلثوم أم كلثوم إتاء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ita ce al-mad'atu ar-rabi'a an-nabawiyya ir annabi ta hudu ita Ruqayya Allah ya mata Allah kara mata girma da matsayi ta musulunta kuma ta yi hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da ta rasu Usman ibn Affan wannan yayin da ƴar uwarta ta rasu Ruqayya to sai kuma Usman ya daɗa auranta
na'am
abin da yake faruwa shine Ruqayya matar farko ta Usman ko
na'am
mun ce ta rasu a lokacin musulmi sun ji yakin Badar a nasaba a babi ne ilmantarwa da fadakarwa akwai wasu zaka ji yan bid'a suna zagin masu zagin sahabban nan suna zagin sai nan sun wai bid'a yakin bada ba ana zagin sai bid'a yakin bada ba to dalilin da yasa Usman bai bid'a yakin bada ba rashin lafiyar yar annabi matar shi Ruqayyah ce ba ta da lafiya yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya kuma ya sanar da manzo Allah annabi ne yace kare shi dan wani ya zagi sayyidina Usman bai je yakin Badr to ya zagi annabi ne dan annabi ne zo wanda shi yace ka tsaya ka kula da matarka ana cikin jinya ta kuma yana kula da ita Allah ya dauki ranta dan haka lokacin da zo mu baya ma sayyidina manzo Allah ya daga nan sai ce gashi wannan na Usman ne to kaga ashe akwai uzurin dalili da yasa bai je ba mutane su daina sauraron maganganu na batanci da sahabbai
na'am
mutane su rinka karatu mutane su rinka tambayan malamai a daina kawai daukan maganganu haka kawai ana bayan Allah na kware mutanen kirki irin wannan ana la'antar su ana zagin su akan abin da ba san hawa ba san sauka ba to wannan shine dalilin da yasa bai je ba
na'am daktar wannan yake nuna mana kenan amiji ya halatta ya zauna ya jinyar matarsa ba kamar yanzu yadda muke ciki ba za ka ga mazaje ba su fiye jinyar matarsu ba
a kwarai kuma na Usman Aminu ai wannan magana ce mai kyau ai dan wanda ya kamata ya jinyaci matarsa ai miji
na'am
amma yanzu an juya mata ce take jinyar miji ba haka bane
na'am
haka bane gaskiya abin da ya kamata mace ta jinyaci miji ya jinyaci matarsa ya kula da ita ya kula da lafiyarta kai ta asibiti ya mata wanka idan tana bukatar wanka ya canja mata kaya ya kula da ita su yi jego tare
amin
kwarai kuwa kana kallo nan kana tare za su yi jego ya dora mata ruwa hatta wancan wannan wankan ruwan zafin ma in za a yi ai mijin ce kamata ya je watsa mata
na'am
kwarai da gaske to amma yanzu al'amura sun canja yanzu matar ita take jinyatar miji duk inda miji bai da lafiya yake kwanciya a asibiti da yaddar Allah za ga mata sa gefensa amma wallahi za a yi kwantar da mace a mata aiki ta haihu ta yi waye har a gama baka ga mijinta a wurin ba kudi kawai zai rinka tura ya suna lafiya ko to sun tashi ko to alhamdulillah ba ni ta a waya to ya kike maman baby kuna to ya jikin naki da duk wallahi al'amura kasuwa abuwa ta ce a ba komai alaji a ba komai muna miki fata alheri yaushe za a sallame ki ne da za ka da wallahi har a sallama ta bi zai je ba kai malam ana sha'ani ba a ƙasar nan malam sai dai addu'a kuma Allah da ikon sa malam Aminu mata akwai haƙuri ni ina jinjina wa mata a nan gurin
Allah ya ƙara musu haƙuri
habba malam ya shiru Allah ya saka musu alkhairi suna ƙoƙari mata suna ƙoƙari da yawa a wannan janibi wallahi magana ta gaskiya wallahi mace za ta kwanta a asibiti ta gama jinyarta da wahala kai abin da wallahi mijinta ba lallai ya zo ba mai dan kokari ne zai je sau daya amma wani daman kawai a tura kudi wani kuma wayya ne da abun nan kullun kuna su karban kudi ya ne ayyo shi za ta sallamo ki ne ni ba na gaji kala ba ma iya jinyar matan mu shine magana ta gaskiya ba ma iya jinyar matan mu shi yasa mu ma Allah ya jarabe mu tun zai zo ya kwanta ga ƴaƴan su suke su jinyace shi
to ko yana yi ne dakta ya kawo na rashi kullun ana fafutuka a nemo abin da za
to rashi sai ya hana shi zo ga matan su tana kwanciya asibiti kuma rashi bai hana shi ba shi biya bukatunsa almuhim dai sayyidina Usman ya tsaya yayi jinyar matarsa
na'am
ya ki zuwa yakin Badar dan jinyar matarsa dan haka yana da kyau cikin kulawa da shari'a ta bawa mata a yi musu idan ba su da lafiya mazajen su jinyace su su dauki nauyin su taimaka musu to wani ma kudin jinyar ma baya bayarwa kuma bai je ba Allah shirya
amin
dan haka bayan Ruqayyah ta rasu kuma sayyidina Usman sai annabi ya kara masa da Ummu Kulsum
na'am
wannan su ne ayaya biyu da annabi sayyidina Usman ya aura a malaman tarihi suke cewa a duniya ga baki daya babu wani mutum da ya hada ƴaƴan annabi guda biyu ya aura in ba sayyidina Usman ba shi yasa ake ce shi zunnurain sayyidina Usman ya aure ta kuma ta yadda Allah da iko masha Allah an ce tana budurwa ya aure ta amma ba ta haifa masa yaya ba ba samu haihuwa tsakanin Ruqayyah da wannan ba ta rasu a watan Sha'ban shekara ta 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law kunna ashran la zawwajahunna Usman kamar da Ibn Sa'd ya abunna ya ruwaito da sun kai goma da sai na ba Usman a wata riwaya law kana lana salisatan la zawajna ka biha ya Usman da muna da wata ta uku yar a gidan nan annabi yace da sai na so da mun kara maka bayan ta farko ta rasu an bashi umm kulsum ita ma ta dadda rasuwa a shekara ta tara a watan sha'ban to amma wannan riwayoyin duka malamai suka ce musu inganta ba wannan law kana lana salisatan la zawajna ka biha ya Usman amana ne ibnu sa'ad din mun samu damar inganta bincike akan ingancin sa ba amma da annabi ya ce da goma ne da sai Usman ya aure su kai wannan ya nuna annabi yana son sai na Usman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna a kabarin ta subhanallahi ita umm kulsum wa ainahu tadma'ani idan wasu guda biyu riwayar imam bukhari da muslim ai imam bukhari kadai ruwaito shi yana zubar da hawaye mana annabi ya je binne ta yana son wannan ya ta sayyidina mata sayyidina Usman ya sake nan shi annabi yana zubar da hawaye wannan yana nuna ya halatta idan wani ya mutu a zubar da hawaye ba laifi bane ba kukan da annabi yayi anan baya nuna cewa yayi kuka wanda ba a so hawaye ya halatta a zubar da hawaye
na'am
amma ihu kukan kira wayyo Allah na shiga uku wane ne ana daga soti wannan shine aka fata haramta fata na fahimta to akwai abinda wato abinda nake so mu dauka na darasi malam yana da kyau idan a gida aka ba wani mutum ya aure yar gidan kuma Allah ya dauki ranta ta rasu to idan tana da kanwa in an ji dadin zaman aure da shi to da Allah ya bashi kanwa
na'am
kuma ita kanwar da Allah ta yarda ta aura dan ta rike yiwa ta rike ƴaƴan yatta kwanan nan wata mata ta kira ni wallahi take ga mu take ce alhamdulillah ya tace ta aure mijina ya tace ta aure mijina sun yi zaman lafiya da zaman mutunci ba ta nan san kwana ta dan rai ya ta fada ta mutu gida baba na yace shikenan a zo a daura aure na da shi ni kuma na ce na yadda take alhamdulillah malam muna jin dadin rayuwa sosai na ce ya labarin yar ya anya ta ce take suna nan na hada su da yayana kiyi wannan shi tunda nake a duniya ban taba nuna musu ni ba uwata bace ba to amma abun mamaki akwai kuma kiss din da nake da shi na sani wani ya sake wata mace ba su samu zaman lafiya ba yace kan wata yake so ita da tace wallahi in kan wannan ta yadda ta auri wannan tsohon mijin nata sai ta kashe ta tace ba ita ba shi ta hana ita kuma kanwa tana so shi ma kuma miji yana so tace ita kuma tun da ya sake ta ya kore ta to ko bai sake auren jinin ta ba da zuriya ta ba to ya zan malami to anan abin da nake so a gani
na'am
aure mijin ki aure kanwarki ko mijin ki aure yarki halal ne shi muharrami na mijin yarki ko mijin kaniki muharrami ne muakkati
kama ya kenan
ke muharrami ne na wani lokaci na wucin gadi
na'am
a lokacin da yake aurar cike to lalle ɗan uwaki haramu ne ba aure tsakanin ki da shi dan uwa ta jima'u bainal ukhtayn ba a hada ɗan uwa guda biyu da aure amma idan fa miji ya saki yarinya zai iya zuwa ya nemi kanwata amma bai zai nemi uwarta ba tun da
ya tana raye
wai kuwa tana raye ba sai ta mutu ba
ka san ba sa jin dadi ne sai su ga ya kuma an sako mana wannan kuma a ce ana son wata da
ya to ka sani ko ita yar auren dole aka mata da mijin ba ta son su zama ita ce ba ta so ya sake ta sai a bashi dan wata kuma wallahi ina ga yawa yara ƴan mata ba aibu bane dan mijin yayarki ya sake yayarki ki aure shi
ba ka ga za su zo suna gaba ita da
wace gaba tare kuma ko muke malamin Aminu na addini yanzu ba tarbiya fa muke koya musu ba
na'am
kana mai da hannun agogo baya muna so a gaggyara al'amura
na'am
ba laifi bane ka auri kanwa bayan tara suka auriyarta ta zo ta rike maka gida ba laifi bane kamar yadda ba laifi bane ka auriya bayan tara su ko bayan kun rabu ko wanda lili ya raba ku kaga kanwar ta maka bismillah ta zo ta zauna ta rike ai da a dauko bare ta rike yayan ai gunda ita ta zo ta rike yayan yar uwarta da shi ya fara gidan annabi
sallallahu alaihi wasallam
wannan ruqayya ta rasu annabi ya aurawa sayyidina usman ummu kulsum idan mun tafi akan ingancin wannan hadisi na ibnu sa'd annabi yace da sun kai goma ma da sai usman ya aure su
na
a rinka kullu zumunci na yin aure tsakanin wato mijin ya da kanwa
ko mijin kanwa da ya
ko mijin kanwa da ya
a hausance ana cewa bayya halatta a ya ta kanwa ta mutu miji ya auriyarta
a babu wanda ne ji hana za a yi mana
ki na
wanda ne ji hana sannan kuma shi kansa a ba ni sunan shi akwai ɗaya bangaren a menene nake so na ce kamar bangaren guda biyu ne shi namiji a idan matarsa ta mutu a aurin wata to haka ita ma
eh
haka ita ma mace idan mijinta ya mutu
ya halatta ta ruwan mijin ko kani
yawa eh idan mijinta ya mutu
na'am
ko wata kila akwai ayaya kuma an yi auren zumunci a wannan mutunci da wai ga wani kannin sa nan kurin a har hado kayan sa kurin ya dawo ya tare a dakin yayan sa a daura aure
na'am
kada ya ce a shi yaro ne karami wannan ai ba zaura ce mai yaya ne a shiga dakin ka rike matar yayanka in ya so in zaka kara aure ka fake ta ka kara mata budurwa guda daya a gefe ai ba harawa bari ba laifi bari
na'am
idan kanin ka ya mutu ya bar in kanin ka ya mutu ya bar mata a rufa asiri yaya ya aure matar kaninsa ya sa ta a cikin matansa da yayan ya haɗe su gaba daya zumunci zai yi kyau an yi taimako lalle muna kira da babban murya a kyautata ai wannan abu ne mai kyau kwarai abun kuma farantawa ne za a rage da yawa daga cikin marayu da matsaloli da ake samu kuma idan yayi kyau auren yana da daɗi wallahi akwai wanda na sani mutumin kirki ya burge wani ɗalibi na ne yayansa ne ya mutu suna mutunci da yayan da matar yana da ya mutu matar nan tai kuka saboda yana ganiyar samartakansa yayan ya mutu ga yayan an taso wallahi yaron na yazo sami ne ce mallan to kaji abin da akai wallahi yayana ne Allah ya masa rasuwa kuma ga kanana yaya da wa'ad sauransu nace ka je ka aure matar yace Allah mana nace kai kana shi mu je ka aure ta wallahi mallan aka je aka yi magana kuma tace tana so kuma ya aure ta yanzu ƴaƴan yayan nasa sai ake cewa shine uban su
na'am
kaga ga ƴaƴan yansu kuma sannan Allah ya ba su haihuwa ce ta haifa masa yaya yanzu da ƴaƴan yayansu da yayansu duk ya haɗe su shi yake biya musu kuɗin makaranta da komai yanzu wannan ba duk asiri bane
na'am
da haka ina fatan mutane za su kula da wannan
to dakta gashi lokaci ya kurato da za mu rufe shirin da me za ka rufe shirin baki daya
to ni abin da zan rufe da shi shine na farko karanta tarihin waɗannan ƴaƴan gidan annabi nan da tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyalinsa yana da kyau
na'am
sannan wannan gabobi da muka karanta a yau babban abin da zan mai da hankali akai kan darasin mu shine samun kyakkyawan alaka tsakanin surukai wajen yin aure a daina zuwa ana hada aure wani cikin surukai baya so wanda kuma rashin sanna su zai iya yin tasiri a auren
na'am
kamar uwar miji ba ta so za ta yaki wannan yarinya a yi kokari a sulhunta su kafin a yi aure ko kuma uban miji baya son yarinya to wannan ma da dan dama-dama bai fiye yin tasiri da yawa ba amma matukar uwar miji ba ta son mace kika jefa kanki a wannan gidan to I'm sorry sai da addu'a amma ina kira akan asulunta a gyara sannan kuma daga cikin abin da muka karanta a cikin darasin mu na yau shine muhimmancin kulla zumunci na aure idan yaya ya mutu dan ya aure matarsa ya rike mai yaya ko kuma idan ya ta rasu a miji ya aure kanwar matar ta zo ta zauna a dakin a ci gaba da rayuwa a hada yayan wuri guda a ci gaba da kulawa da su wannan duka shari'a ne ko musulunci ne addini ne
to dakta Allah ya sa ka da alkhairi
amin
masauraro duka da iya abin da za mu iya kawo muku kenan hada wani satin insha Allah a madadin Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa ya sada ni da ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take jagoranta Aminu Qadir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وينشر الهدي إيمانا وموالقة